الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد من أقوديا الله سبحانه وتعالى يكون يقومي وانت تسكين يقوانسا da yaddarsa ya kaddara rayuwarmu a zuwa wannan marece kuma ya ba mu iko a wajen halartar wannan muhadara a wannan ganawa da za a yi domin tunatar wa juna abin da ya shafi harkar addininmu a yau muna ladi ko muna yammacin ladi 21 ga watan Shawwal haka ne ko 22 ga watan Shawwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1446 a wanda ya daidai da 20 ga watan hudu miladiya 2025 a kuma idan yan uwa basu manta ba wannan muhadara ta goren sallah an fara gabatar da ita da babban malamin malam Tijani Lawan wanda yake an danyi a wurare ina ga kamar guda biyu a ci gaba da wannan muhadara ita ya samu kawo ta wannan wuri da kila mu yi ta yau mu yi ta gobe a nan din domin wannan maudu'i da zamu tattauna akan sa maudu'i ne wanda yake muhimmi a cikin rayuwar mu ta yau da kullum musamman ma a matsayin mutanen da suke da iyalai ko kuma masu shirye-shiryen wato samun iyali nuktar da muka yi niyya zamu duba a wannan bigire mai albarka a wannan dare shine abin da ya shafi harkar shikan aure da kuma abin da yake da alaka da shikan aure domin wani abu ne wanda yake cike rayuwar mu ta yau da kullum wani abu ne wanda yake da muhimmanci kowan mu ya san matsayin shari'a game da aure da shikan aure da kuma menene yake sababa shi da kuma in an samu matsala din daga baya kuma aka huce ko matsalan ta kauce yaya ake kuma a koma wato wajen zamantakewar ma'aurea muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu cikin abin da zamu karanta da abin da kuma zamu yi bayanin sa. To shi aure ana yin sa saboda maslahohi masu yawan gaske. Kadan daga cikin maslahohin da yasa ake yin aure, akan yi aure wato na farko saboda mutum ya kiyaye kansa wato daga sha'awa wajen wato aukawa cikin abin da Ubangiji subhanahu wataala ya haramta. Wannan dalili ne mai girma da yasa mutane suke yin aure. Sannan akan yi aure saboda yawaita al'ummar musulmi. Manzo Allah na cewa tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikum al'umam yawmal qiyama, ko kuma wato ku yi aure ku hayayyafa domin zan yi alfahari da ku ranar alkiyama. Wato da hadisai dai masu yawan gaske wanda suka faɗe ta wajen yin aure da kuma wato samun zuriya. Wani gwe na cewa wato ku aure wato alwadudal waluda, mata waɗanda suke wato waɗanda ake soyayya da su, waɗanda kuma suke masu aihuwa. Sannan har yanzu yawan al'umma yakan bakantawa kafirai, al'ummar musulmi yakan bakantawa kafirai idan wato kafirai suka ga yawan su. Yana daga cikin abin da kafirai suke sukan al'ummar musulmi musamman arewacin Najeriya, cewa in an zo kidaya ana kidaya al'ummar musulmi har da kaji, har da awaki, har da menene, saboda ganin yadda suke ga alƙaluma wato na al'ummar musulmi yake hauhawa. Wannan kuma sirrin shi ne, shi kafiri matarsa ɗaya ne, kila ma an ta haifi yaya uku ko hudu saboda tsoron talauci sai ya dakatar mata da aihuwa. Amma musulmi za ka ga ya auri mata har hudu, kuma kowace mata yakan ba ta dama wato ta aihu gwargwadon yadda Allah ya hore mata. To wannan yana daga cikin abin da yake bakantawa kafirai, wato shi yasa kullun suke cikin makida na yaya za su yi su hallaka al'ummar musulmi. Domin yawan al'ummar musulmai yana bada dama wajen samun wato mayaka zarata wanda ya tsaya wajen kare addini. Sannan har yanzu shi aure yana daga cikin fa'idarsa, akwai taimakawa wajen ɗaukar ɗawainiyar mace. Sannan har yanzu aure yakan sa a samu nutsuwa a duk inda kaga mutum mai mace, nutsuwarsa baka hada ta da wanda yake bashi da mace. Sannan har yanzu aure yana sa a samu yaduwar tsatsan dan adam ta hanyar haifayya. Sannan yana kiyaye dan adam daga cikin fadawa rayuwa irin ta dabbobi, shine bibiyan mata a kowane lokaci. Za ka ga mutumin da Ubangiji ya jarabe shi da karfin sha'awa kuma ba shi da mata, za ka ganshi duk inda ya ga mace hankalinsa yana karkata kanta. Idan ba addini ne ya taka masa birki ba, ba yana jin tsoron Allah ba, za ka ganshi a duk inda yake na bibiyan wato mata. Kaga wannan kuma rayuwa ce wanda take kama da rayuwar dabbobi. Sannan har yanzu shi aure yana taimakawa wajen kiyaye tsatso da dangantakar wato mutane. Na ba da misali a lokacin firkutuba a masallaci, nace inda yanzu wata kabila za ta haramta ma kanta yin aure, ta ce kwata-kwata ba za ta yi aure ba wannan kabila, to wannan kabila za a waye gari a rasa ta gaba daya, domin wanda suka girma za su mutu, wanda suka mutu kuma ba su yi aure ba balle su haihu. Saboda haka wannan kabilan ta bigirar da kanta wato zuwa ga karewa kenan. Sannan shi aure wanda ba ma shakka cewa adadin mata a yanzu a duniya ya fi adadin maza, sannan kullum mazan suna fadawa cikin hatsurra iri-iri wanda yake sababa wato dalilin mace-macensu, ya kukuwa da ake, hatsurra da ake akan titi a wajen neman abinci da sauransu. Irin wa'annan za ka ga duk ya fi ritsawa da maza sama da yadda yake ritsawa da mata. Sannan har yanzu kenan kaga ashe idan ana auren zai taimaka wajen rage adadin matan akan titi, wanda yawansu akan titi kuma yana bada kofa wajen yaduwar wato alfasha. Saboda haka shi aure yana da masalahohi da yawa, yana da amfani da yawa, amma wani lokacin ana zaune da matar sai kuma wata matsala ta gitta ta yi da dole ne kuma wato sai a rabu. Saboda haka musulunci sai ya bada dama a iya rabuwa idan bukatar rabuwar wato ta taso, domin shi ma shikan auren yakan zama maslaha wani lokacin. To shi shikan aure ya kasu kashi biyu. Akwai shika wanda ake yin sa lami lafiya kurin kasaki mace ta tattara ta tafi abinta. Akwai kuma shikan da baya yiwuwa wato sai ta hanyar an karbi wani abu na fansa a gurin mata, shikan da ake ce masa hul'i ko kuma fida, shine fansa mace ta fanshi kanta. To wannan shine shika wanda ake yin sa ta hanyar bada wani abu, kuma shi zamu fara dubawa kafin mu je mu shiga cikin wancan asalin shika wanda ake yin sa wato ba ta hanyar kul'i ba. Shi in an ce kul'i shine rabuwar miji da mata ta hanyar bada abin fansa, sannan a yi shi da lafazi wanda yake keɓantaccen lafazi, shine matar za ta fanshi kanta a gurin mijin ta hanyar ba ma mijin wani abu daga cikin sadaki, ko kuma ta mayar masa sadakin gaba daya, ko kuma ta bashi wani abu wanda yake ya mafi adadin sadakin. Domin malamai sun tattauna wannan matsala, a ƙarshe suka fita da hukunci kashi uku dangane da al'amarin kul'i. Akwai abin da ake ce masa kul'i, akwai sulhi, akwai alfida. Sulhi shine abin da kuka daidaita, ta ce maka ni na gaji da zaman gidanka, saboda haka ni ina so ka sauwaƙe min, ka ce to aikin san gona ta na sayan na aure ki, ko kuma jari na karya na aure ki, amma yanzu tun daga yadda rayuwa take ni ma dama fama nake, saboda haka nemi dan wani abu ki bani in je in mai da jari na, in je in zuba a shagona in ci gaba da kasuwanci na. Abinda ka bata sadaki naira 200,000 misali, sai ta nemo naira 50,000 sai ta baka, sai ka karba. Wannan shi ake cewa sulhu, kun daidaita wato akan sulhu. Ko kuma tunda kina kasuwanci kina sai da tura manzanuwa, dan ba ni yan tura manzanuwa ko noma in je in zuba a shagona, shikenan ne ki je abinki. To yanzu abinda ka karba idan bai kai adadin abinda ka kashe ba, shine malamai suke cewa sulhu wannan ya halatta. Amma sulhun nan kamar da zamu zo mu yi bayani a gaba, wato sai idan ba kai kake zaluntarta wadda shi wannan zaluncin ya sabba ba za ta nemi rabuwa da kai ba, amma in zalunta ta kake to wannan haramun ne da nassi na alqur'ani kace zaka karbi wani ba gurinta dan wato ta kasake ta to wannan ya halata ku sulhu na biyu akwai abin da ake cewa wato fida fansa ka kashe mata naira 500 ka aure ta in ka tashi tace maka ta gaji da zama da kai ba ta sha'awa zama da kai tana so ku rabu sai ka ce to ai kin san abin da na kashe na sai da dan bijimi na naira 500 shi na kashe ne miki kayan aure na baki sadaki ko shi na baki sadaki ki je ki kayan aure da komai a ciki saboda haka wannan fida fansa kenan wato ta baka abin da ka aure ta saboda haka ka nemi wata irin ta ka aura ko kuma ta ce to je ka nemi wata mata na aura maka in baka abin da zaka aure ta ne ka bani wannan ana ce masa fida ta fanshi kanta ta hanyar baka abin da zaka aure to sai na ukun da malamai suka ce kul'i shine wato ta baka wato wani abu wanda yake ya kai adadin abin da ka kashe mata domin shi wancan in aka ce abin da ka aure ta kaga yanzu abin da ka kashe ka auri mata a shekara uku da ya wuce kusan yanzu ka tayi ba shi da kashe zaka auri mata a yanzu ba yawa to saboda haka akan lura da yadda abubuwa suke canzawa to wannan dai ta baka abin da zaka aure wannan shine fida fansa sannan kuma ta baka abin da ka kashe mata shine kul'i sannan ku daidaita ta baka wani abu ko da bai kai abin da kai kai wahala akan ta ba wannan ana kiransa wato sulhi to duk abin da ya faru to wannan ya halata domin ai an kira kul'in ne daga kamar tobewar wato aure mace ta tobe aurenka ta baka shine kul'i da Allah yake cewa wato hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su mata sutura ce a wurinku ku kuma sutura ne a wurinsu saboda haka kamar ta tube sutura ce ta tube auren ta baka abinka ta hanyar mayar maka wato wani abu daga cikin wato abin da kai dawainiya wajen wato aurenta malam yace yana daga cikin abin da wato muka sani shine shi aure wato wata alaka ce da take tsakanin miji da mata wanda take kulla zamantakewa mai kyau to duk lokacin da aka samu rashin jin dadin zamantakewa to kuma sai ka ga wato ɗaya daga cikin ma'auraya yana sha'awar rabuwa da dan uwansa ita mata idan ita ce ta kosa daga irin mu'amalar zamanta da mijin taji ta washe shi taji bata sha'awar zama da shi haka kurum ta nemi fita rabu da shi to anan ne ake yin fansa amma inda shi miji ne ya ji ya gaji da zama da mace ya kosa bai da sha'awar ci gaba da zama da ita to nan fa ba a karban kuli ba a karban kuli domin yana daga cikin yawanci yanzu abin da muke yi in mutum ya kosa da zama da mace sai kuma ya tagallaza mata ya ta takura mata ya ta gasa mata aya a hannu yana hana ta wadataccen abinci wato babu sake fuska babu mu'amala na zamantakewa har sai ta gaji ta nemi ya sake ta in ta zo tace ya sake ta shi kuma sai ya ce to ki biya ni mana sake ta to wannan abin da zai karba a gurin ta kadan ne ko mai yawa ne wannan zalunci ne in ya karba wato ya ci abin da yake na zalunci kuma ranar lahira Allah madaukakin sarki sai ya yi sakayya tsakanin sa da ita Allah madaukakin sarki ke cewa wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan yana daga cikin ayoyi na ubangiji subhanahu wataala wato ya halitta muku daga gare ku azwajan mata ya halitta wa annabi adam alaihi salam matarsa na nana hawwa'u Allah yace mun yi haka ne litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa zuwa ga matan nan waje albainakum mawdatan wa rahama sannan kuma ubangiji ya sanya soyayya wa rahama da jin kai da tausayi wato a tsakaninku to kenan ashe wannan ayar ita ce manufar aure ya zama an samu nutsuwa a samu a sakan nutsuwa sannan a samu almawadda soyayya a samu arrahama tausayi da jibinta juna saboda haka idan aka rasa wannan a rasa aure kuma shi yake sababa ai kul'i saboda haka malai yake cewa idan har aka samu tabbatuwar ma'anar aure to kaga za a ji dadin zamantakewa amma in ba a samu tabbatuwar ma'anar aure ba ta yadda babu soyayya ta bangare guda biyu sannan ko kuma a'a an samu soyayyar amma ta bangare ɗaya ne ya zama zamantakewar ya munana an samu wato isa'atul ishra zamantakewar auren yayi muni a tsakanin miji da mata sannan aka kasa samun waraka magani don gani da matsalar ila an zo an yi ta zama da su an yi ta zama da su an yi ta nasiya an yi menene abin da ya gagara dadi matar ta kike mika wuya mijin yana santa ko ita tana san zaman shi kuma mijin ya kiye mika wuya ko dukkan su kowa ya murdi an kasa samun daidaituwa to kaga nan to dole ne shi miji aka yi masa umarni wato ya saki mata don Allah ya ce fa imsakum bi ma'rufin in za a zauna da kyautatawa aw tasrihum bi ihsani ko kuma a rabu da kyautatawa kenan Allah ya halatta rabuwan in zaman yake dadi to in har za a rabu to aka rabu kuma da kyakkyawar niyya shine Allah yake cewa to Allah kuma zai wadatawa kowa da abokin zama na gari cikin falalarsa yace wa in yatafarraqa in har miji da mata suka rabu saboda kyamatar juna kowa ya ji dan uwansa ya ishe shi Allah yace yugun la kullu min sa'ati Allah zai rauta ma kowa a cikin wato falalarsa wa kan la wasiyan hakima ubangiji bai rucin falala ne kuma sannan mai hikima ne shi yasa ya halatta a yi shikan aure domin in an samu matsala a yi shikan aure domin idan har da za a kaddara ba shikan aure yadda wata mata take da kullu fushi za ta iya halaka kanta za ta iya kashe kanta to shi yasa idan ta murde tace ba za ta zauna ba aka ce ba za a tilasta mata dole sai ta zauna ba abu mai sauki da za a yi shine sai ta fanshi kanta mallan yace amma in har aka samu soyayya ta bangaren miji ba a samu soyayya ta bangaren mace ba to nan ne ita matar ta kyamaci halin mijin ko kuma ta kyamaci halittarsa halittar ce bace masa mata ba sai ta ga ya mata muni a idanunta ko kuma a dabi'arsa ce bai mata ba sai ta kyamaci dabi'ar ko kuma mutum ne mai wasa da addini ita kuma ta samu tarbiyar addini aka ji aka hada ta da mutumin da yake mai wasa da addini bai sallah bata dame shi ba akwai wani lokacin wata mata ta kawo karar mijinta muna cikin case din yace shi abin da yake damun sa da ita yasa yake dukanta shine da safa sai ta dauki ruwa ta yayyafa masa akan sai ya tashi ya je masallaci shi kuma sai ya ce kabarin ki daban nawa daban saboda haka take sallaki zace sallan dare bayan sallan dare asuba ana kiran sallah za ta tashi ta yi nafilinta ta kintsa ta zo ta zauna akan sallaya ta tashe shi daya ya ki tashi ta tashe shi biyu ya ki tashi to in ladan yi as-salatu sai ta debi ruwan sanyi sai ta yayyafa masa shi kuma yana saukowa ga sai mamake ta to wannan haka aka yi wannan kesin nace to ai ba zai yi ta ita ta yi sallah kai kana mijinta kai kuma kana kwance a gado ya ce babu ruwanta ai komai a littafinsa ne na lada da na alhaki saboda haka ita ce sallar ta ba ruwanta da shi to kaga wannan dai a wannan zaman dai dole muka kashe auren da yanzu ya yarda da abin da take masa amma maganar zuba masa ruwa ne ta daina to da ai za mu mata fada mu ce ta daina zuba ruwan amma ce ta jijjiga shi har sai ya tashi ya je ya tafi masallaci to tace ba zai tashi ba sai gari ya waye ya tashi yana sallah da ƴaƴansa yana alwala a bandaki yana buya yana koran yara yana sake labule yana sallah a daki to ita kuma tace ba ta zauna da mutumin da ba shi da addini ba to saboda haka kenan ka kashe akan kyamaci miji saboda dalilai masu yawa ko a kyamace shi da hali mutum ne mai kaushin hali mutum ne wanda a gida ba a kallon fara'arsa mace za ta ce maka ita tunda ta zo gidan ba ta taba ganin dariyar mijinta ba babu wani alaka ta kyautatawa tsakaninta da shi ko kuma a halittarsa halittar bace mata ba ko kuma wato tawaya a cikin labarin addininsa ko kuma ita din ta ji tsoro ba za ta iya bashi haƙƙinsa da ya dace ta bashi ba na biyayyar aure saboda wasu dalilai ta ce ba za ta iya yi masa biyayya ba to duk a cikin wannan halin ya halatta mace ta nemi miji ya sake ta amma ya sake ta bi iwadin ta hanyar wato ba da fansa wanda za ta bashi domin ta fashi kanta Allah madaukakin sarki yana fada a cikin suratul baqara fa in kuntum Allah yuqima hududallahi idan kuka ji tsoro mijin ne ko matar cewa ba za ku iya tsaye da haƙƙin da Allah ya dora muku ba ba za ku iya tsayewa zuwa ga haddin Allah ba fala junaha alaihima babu laifi ga miji da mata wato fi maftadad bihi cikin abin da suka yi fansa da shi to fansa dama ba miji ne yake barwa ba matar ce take bada fansa ita za ta bada fansa wato ta nemi mijin ya sake ta wato shi miji in ya fahimci wato ko matar cewa a cikin su ba za su iya daidaituwa ba babu laifi shi ma mijin ya ce to tunda yanzu ke riga kin dauki matsayi ni ma kuma ina kan nawa matsayin ba za fa mu daidaita ba saboda haka ina ga auren nan namu da mu tsaya ni dai na baci ina kin ka miki abinci ko kuma ranke na baci in kawo ki dafawa mun kaga fahimtar juna ki nemi wani abu ki bani kurin ki je ni ma zan nemi wata mata ne aure ke ma ki je ki auri wanda kike so to wannan ya halatta kaga shi ya nema yanzu ya halatta ko kuma ita din tace to kaga tunda zaman nan namu yaki dadi ni bazan iya canzawa ba gaskiya kai ma ko na san ba za ka canza ba saboda haka abinda ya kamata yanzu shine ni zan baka kaza kurin ka sauke min nagaji da wannan aure to wannan ya halatta saboda haka idan har mace ta jarum taka tace za ta sallamu miji wannan ya halatta ta sallamu mijin wato kuma shi miji ya sake ta malamai suka ce hikima don gani da yin kul'i mace ta bada wani abu ta fanshi kanta shine ita mace za ta kubuta daga mijinta a fuskar da babu kome amma yanzu illa laban sa tai don Allah ka ce maka ka sake ni zaman nan yaki min dadi ka sake ni sai ya sake ta in ya ga dama sai ya bacci sai ta yi wata biyu tana kokarin shiga wata na uku na idda ta sai aiko ce na mai da ita kuma yanzu ya mai da ita to amma idan har ta lallaba shi ta dauki wani abu ta bashi ya karba to shikenan aure ya riga ya kare kuma babu kome domin shi kul'i ba a kome malamai suka ce wai al-kul'u dalqatun ba'inatul larajati fiha kul'i shika ne wanda yake nisantar da miji da mata wanda babu kome a cikin sa saboda haka da zaran ta dauka ta bashi 50 yana ma ko 100 ta dan karrabta kayan ta dauki 100 ta bashi ya karba shikenan yanzu kul'i ya tabbata koda bayan ya fita gida sai aka je aka masa fada aka ce yanzu kai ka zauna da matan nan yanzu dan za ku rabu sai ka karbi kudin ta sai ya dawo da kudi shikenan ya riga ya fawati da masa ta riga ta kubuce saboda haka in ya dawo da shi ma yanzu kul'i ya riga ya tabbata saboda haka shi kuma ba dama ya ce na me da ke sai dai da sabon daurin aure shi alfurman da yake da ita shine kurin yanzu shi ba sai ta gama idda ba amma yanzu in sabon miji ne yanzu bambancin sa da sabon miji shine ita ba sai ta gama idda ba yawa amma in sabon miji ne dole sai ta gama idda sannan ya zo ya zawarcinta sannan kuma kana in ta bashi aure sai a daura aure to shine malai yake cewa ai kenan kaga cikin kul'i akwai halun adilul lil ithnaini abin da yake warware aure warwarewa irin ta adalci ta yadda miji ba zai zo baga baga ce na mai da ita ba amma inda shi sake ta yi matsawan bata shiga cikin jini na uku ba zai iya mai da ita kuma ta mayu kuma ko ta yadda ko bata yadda ba ko iyayenta sun yadda ko ba su yadda ba aure ya mai du saboda haka malamai suka ce an sunnanta wa miji in ta ce ga wannan ni ka sake ni ya amsa mata ya ce na sake ta ya ce na sake ki yawa ko kuma na miki kul'i duk da yake za mu zo mu bayanin wa'annan kalmomin yadda suke da bambanci a wajen maslahar wato auren shi wannan mutumi malam ya ce kul'i dai halal ne a musulunci amma in an samu sabubba dalilai da suke wanzar da wato kul'i cikin wanda abinda ubangiji subhanahu wataala ya fara don gani da wannan ayan cewa in mutane sun san ba su iya wato kula da haƙƙin aure ba to babu laifi matar ta fanshi kanta wato a wajen mijin amma malamai suka ce in ba buƙatar kul'in shi ma mijin a ransa yana jin auren ya ishe shi to ba buƙatar yin kul'i ba buƙatar ya karɓi wani abu a gurin matar a ransa dai da malam Hassan da malam Bello da malam Adamu ku dawo malam Babu in ba buƙata shi ma dama ya ji a ransa matan ta ishe shi to malamai suka ce duk da cewa ita ce tace za ta bashi aka ce ya karbi kul'in makaruhi ne amma waɗansu malamai suka ce ma haramun ne ma ya karba tunda dama ya ji auren shi ma ya ishe shi a ransa to yanzu ya karbi kudi a gurinta to wannan haramun ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayu mamra'atun sa'ala zawjaha talaqa duk matar da ta tambayi mijinta ya sake ta min gairi ma ba'asin ba tare da wani laifi ba fa haramun alaiha ra'ihatul janna to haramun ne wato kanshin aljanna ga wannan mata ba za ma ta ji wato kanshin aljanna ba saboda haka malamai suka ce in ba wata bukata ta ce a sake ta laifi ne shi ma kuma in ya ji auren ya ishe shi ya karbi wani ba gurin ta a matsayin kuli shi ma wannan wato laifi ne a taqiyuddin yake cewa al-qur'ul ladhi ja'a bihi sunna kul inda sunna tazo shine an takuna al-ma'atu mubghidatan lirajuli ya zama matar tana kyamar zama da mijin to wannan shine kul'i ita ce take kyama amma shi yana son ta yana son zama da ita amma ita ce ba ta so to wannan ya karbi wani bagunta ya sake ta wannan shine abin da sunna tazo saboda haka fatafta dai nafsa haminu kal asiri sai ta fanshi kanta kamar bawa wanda yake karkashin bauta ya roki shugabansa cewa ina so ka bani dama in fanshi kaina to haka aka ce ita ma matar za ta roki mijin kai hakuri zan nemo wani abu in baka ni wannan auren namu mu yi hakuri da shi malamai suka ce amma idan mijin bai ya santa amma ya rike ta saboda wata bukatar sai yana ga ba zai iya rabuwa da ita ba har sai in ta matsu wato ta nemi fansar kanta to yanzu in ya karbi komai a gurinta ya zalunce ta Allah kuma ba zai bari ba saboda haka haramun ne ya karbi bandala a gurinta don ya sake ta kuma yin kulki tsakaninsu da kudi ko abin kudi wannan haramun ne dan Allah madaukakin sarki yana cewa wala ta'dhuluhunna litashabu bi ba'di ma ataytumuhunna kada ku ki sake su kada ku ki sake su wato kuna cutar da su ni ta sabo bi ba'd ma a ce ta muhuna dan ku ci wani abu daga cikin abin da yauka ba su na salaki dan taji ta kasa samun walwala da jin dadi har ta ce maka to ni nawa zan baka sake ni ni in baka sake ni ko ta yaji ta tafi an turo ai shiga kaki an turo kai kuma kaki kaje duk ta dawo an dawo da ita ma zaman ya ki dadi kaki sauraron ta saboda haka ta sake tattarawa ta tafi akai daga karshe waliyanta zo su ce to me kake so a baka don Allah ka sake ta kwanan nan an samu irin wannan mutumin da ya auri matar ya bada sadakin sa naira 100,000 aka hidimar aure shi ya kora ta ma gidansu yace ya sake ta bayan zama mara dadi da akai ta daga karshe dai da aka zo aka ce to wannan mutumin yayi hakuri ya sake ta a lokacin da ake ta neman ya sake ta lokacin kuma ya kafe cewa shi yana son matarsa amma tunda ta tafi gidansu sai wata da watanni bai taba zuwa ba bai taba aikawa ba bai taba bin sawu ko wani wanda yake da alaka da gidansu yaje ya ce ina son matata ta dawo ba babu ya kama harkokinsa sai da iyayen suka fara aikawa ya sake musu yesu anan ne kuma shi ma sai fara aikawa yana bi ko matan ta koma to kaga wannan ya nuna rashin sha'awar ci gaba da zama da ita a ƙarshe dai sai ya ce a bashi kudi naira 700,000 zai sake ta daga baya aka yi ta zuwa dai ƙarye da sai a bashi naira 500,000 in ba haka ba shi ba zai sake ta ba shi kurin sai dai ta koma to kaga wannan zalunci ne tunda ai bai nuna sha'awa ba mutumin da yake sha'awar mace da take gidansu ai binta yake ai ko yaji ta yi tunda ita mace ai binta ake ko yaji ta ya kamata a ce ya bi sawu balle kuma shi yace ya sake ta ta tafi da ta tafi daga baya sai ya aika a ce ya maida ita kuma tunda yace ya maida ita nan shikenan ya tattara ya rufe chapter ta shi yanzu yana ga ya zuba tarko cewa ya maida ita shi yasa ma yana daga cikin abin da malamai suka ce idan mutum ya saki mata ta tattare ta tafi gidansu sai ya ce ya maida ita to ya kamata ya san yanzu tana karkashin aurensa cinta da shanta da duk wasu abun dawainiyar ta yana wuyansa idan bai yi ba aka samu wani adadin lokaci to bai da hurumi ya ce aurensa yana nan malamai suka ce wannan matan kurin ta ci gaba da iddarta, in har ta gama iddarta bayan ya ce ya mai da ita ba samu wani daukan dawainiya daga bangaren miji ba, kurin ta aurenta. Saboda haka in ka ce ka mai da mata, to kuma dole a samu wata dawainiya ta shiga tsakaninku. Shine hikimar musulunci ma da aka ce kar ta fita a gida, aka ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna, kan su da aka sake su su fita a cikin gidajensu, aya kar ku fitar da su ku mazaje a cikin gidajensu, wala ya karduna su ma kar su fita. Allah ya ce illa an yati ne fashitin mubayyana, sai dai idan sun zo da wani alfasha, sun zo da wasu ayyuka wanda yake sun saba kaidan shari'a, tana zage-zage a gida, tana habaici ko ta kunna waya ta kure bolum dan dai takalan fitina a cikin gida, dan wai an sake ta tai ta nuna fushi, tana bijirewa, tana nuna tumbe, to wannan kam sai miji ya ce to ki koma gidanku. Amma idan lafiya ƙalau take zaune, kai miji ba a ce ka fidda ita ba, amma za ka ga sau da yawa haka ba haka muke ba, in mutum ya saki mata sai ce kan na dawon ganki, in ya je dawo ce ba na ce ki fita ba, ba na ce ki tatta za ki fita ba, kan na dawon in same ki a gidan nan. Bayan kuma Allah ya ce gidanta ne, ɗakinta ne, kuma dole ta zauna ta maka idda matsawon shikan ba shika uku ba ne, mun gane ko, matsawon ba shika uku ba ne, to amma shika uku ne ko kulli ya kai, to wannan kam wato dole ne za ta tana ta tafi. Abdullahi bin Abbas Allah ya dada su yake cewa ma'anar wannan aya da Allah yake cewa illa ayati ne fashitin mubayyana a wajen fitar da ita, a yake cewa mutum ne yana da mata sai ya zama baya kyamar zama da ita, sannan ita kuma tana da sadaki da ta ci nasa, kila wata gonar sai sayar ya bata sadaki, amma daga baya sai ya ji sha'awarsa ya kare akan wannan mata, saboda haka sai ta kurata ya kuntata mata, wato dan ta ce za ta dauki wani abu ta bashi, ta bashi dan ta ce za ta dauki, da Allah yake cewa fasaran ayan wala ta adluhunna ne, Allah ya ce kada ku hana su ku yi musu adalu. Adalu shine an yi wancan a waccan ayar Allah ya magana da waliyan aure, yace wala ta adluhunna an yake ni azwajuhunna, mace in tace za ta koma gidan mijinta ku waliye kar ku hana. Anan ma sai aka sake maimaita ayan, amma nan kuma sai ake magana da mazaje kada ku kange mata ku ki sake su dan su takura su ce za su dauki dukiya su ba ku dan ku sake su. To shine Abdullahi bin Abbas yake cewa fasarar wannan ayar shine mutum ne yana da mace, sannan sai ya zama baya son ci gaba da zama da matar, yana kyamar ci gaba da zama da ita, amma kuma yana jin radadin dukiyarsa da ya kashe wajen aurenta, amma yanzu ta ishe shi, amma kuma yana tuno kila gonar sa ya sayar ko wani bijimin sa ya sayar ko wani kayan shagon sa ya karya ya auri matar. To saboda haka sai ya takurata dan ta kosa, wato dan ta biya shi. To shine Allah madaukakin sarki sai ya fada a mazaje yace kar ku yadda ku yi haka, ina ne aka bada kofar ku yi haka? Allah ya ce illa an yati ne fashitin mubayyana, sai dai in ta zo da alfasha a bayyane, ma'ana in ta fito waje sai ana baka labarin tana bin mazaje, matar ka ce amma ta kitse da kafarka kafarta akan ka kai kade, in ta fito waje sai a ji ta dakin wannan, a ji tare da wannan, a ji tare da wannan, to wannan kan ta zo da alfasha a bayyane nan kam, to kaga ta cutar da kai a cikin auren ka. Malamai suka ce in ka takura ta ta yadda za ta biya ka ka sake ta, wannan baka yi laifi ba, wannan baka yi laifi ba. Amma idan har ba laifi take yi ba, ta haƙura zama da kai, kai kuma ka baka sha'awar ci gaba da zama da ita, sannan sai kai mata abin da za ta ɗauki dukiya ta baka dan ka sake ta, to wannan abin da ka karɓa wannan zalunci ne, kuma Allah maɗaukakin sarki zai sa kai a kansa. Malam yake cewa a dalili na halaccin kul'i, a in an samu dalili akwai dalili alqur'ani, fadin Allah fa in kibtum Allah yuqima hududa la, in kun ji tsoro ba za ku tsaya da haddin Allah ba, fala junaha alayhi fi mutadabbihi, ba laifi tsakanin ku cikin abin da matar ta fanci kanta wajen miji, kaga wannan dalili ne na alqur'ani. Sannan a sunna na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya gaya wa matar Sabit bin Qais, shi Sabit bin Qais na sahabi ne na manzon Allah, amma suka ce mutum ne wanda yake da mummuniyar halitta, matarsa sai ta kyamace shi, sai ta kyamace shi, to shine ta je ta kai kara a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, take cewa ya rasulullahi ma aibu alai fi kulkin waladini ni ban zargi Sabit bin Qais da mummunan hali na dabi'a ba ban zarge shi da rashin addini ba walakinni akrahu al-kufra fil islami amma ni ina jin tsoro bazan iya bashi haƙin sa na zamantakewa ba ina jin tsoron kufranil ashira kafircewa zamantake wannan kafircin ba na wai ta kafirta ba dai duk da wadansu walai suna cewa tana jin tsoro kada kiyayyarta sa ta halaka kanta to amma wadansu malaman suka kyautata fassara a wannan hadisin na matar Sabit bin Qais suka ce tana jin tsoron kufranil ashira za ta iya kafircewa zamantakewar ba za ta iya masa biyayya ba ba za ta iya bashi dama ya zaman aure da ita ba saboda haka a wannan kuma zai sabbaba mata shiga cikin fushin Ubangiji to shi yasa take so su rabu fa kala sai manzon Allah ya ce da yake manzon Allah ya sani gonarsa ce guda ɗaya dauka ya bata a matsayin sadaki manzon Allah ya ce mata aturaddina alaiha hadikatahu zaki mayar masa gonarsa tace gashi nan dama ni ko sa sabe ban sa an yi ba yaje ya dauki gonarsa saboda haka tace na'am zan mayar masa gonarsa sai manzon Allah ya ce iqbil hadika iqbil al hadikata wa talikata dalikatan karbi gonarka ka sake ta shika daya karbi gonarka sake ta shika daya kaga wannan ya tabbata a sunna kul'i halal ne mace ta mayar wa miji in ita take zama ta mayar ma miji sadakinsa ko wani abu daga cikin sadakinsa shi kuma halal ne ya karba shi kuma ya sake ta saboda haka malaman musulunci suke cewa wato inji shi Ibn Abdul Barri shi yake cewa yace bai sani ba wani malami a cikin malaman musulunci wanda yake da sabani akan kul'i duk malaman musulunci kakaf sun yadda kul'i shari'a ne Allah ya halatta ai kul'i tsakanin ma'auriya in banda wato malam muzani shi yace a ayan kul'in nan an soke ta shi ce waye Allah ya soke ayar kul'in da ayan da ta zo cikin suratul nisa'i fadin ubangiji wa in aratu mustabdala zawjin makana zawjin idan kuka yi niyyar canza mata a gurbin mata wa atetum idahuna qintaran kuma kun dauki sadaki kun ba wa mata sai kuka yi niyya ku canza ta ku auri wata a madadinta Allah sai ya ce farata ku zo minu shay'an kar ku karbi komai a gurinta ata ku zo na hubu hutanin yanzu ku a karbi wannan saboda zalunci Allah ya hana to amma badansu malaman suka ce wannan ayan tana nan ita tana ne magana ne akan mijin da ya kyamaci mace kuma yake sha'awar ya sake ta dan ya auro wata cucinta to yanzu ba zai ce wannan mata ce ta bashi kul'i ba tunda ai shi ne baya sha'awar zaman wa'ancan kuma maganganu da muka yi a baya mace ce ta kosa da zaman ko kuma ta zo da fitina da shi kuma miji ya ga ba zai iya zama da ita ba musamman ma zina bayan tana da miji tana bin mazaje labari yana zuwa kunnansa to abinda malamai suka ce ba laifi ya karbi kulli a gurin wannan matar duk da shi ya kyamaci zama da ita amma nan saboda keta masa haddi da tayi ta keta haddin aurenta malam yace malamai sun yi sharadi wajen ingancin kulli din nan wato a ba da fansa irin abin da za a yi tabarru'i da shi kuma a ba wa miji ya karba to shikenan wannan wato kul'i ya tabbata sannan ya zama in zai karba da sharadin ba shi yake cutar da ita a zamantakewar ba sannan kuma koda ma babu cutarwa amma baya sha'awarta kwata-kwata baya sha'awarta kullum in ya zo gida sai ya daga kallon bakinta baya sha'awar magana da ita baya sha'awar ya ci abincinta za a ga wani mijin a waje yana ta dariya yana ta haba-haba da mutane amma da ya shiga gida to babu dama saboda kyamar matar shi kuma ya ƙi ya sake ta to wannan zalunci ne kuma in ya karbi wani abu a gunta a madadin fansa to wannan abin da ya ci wato zalunci ya ci abin da yake ba halal ba to shi yasa malam ya ce sharadin kul'i ya zama wato matar za ta dauka ta bayar karkashin in ta kyamaci ci gaba da zama sannan kuma ya zama an yi shi da lafazin kul'i amma in an yi shi da lafazin shika ko kuma aka yi shi da wani lafazi na kinaya wato duk da cewa an yi da niyya to amma malam yake cewa wannan sunan sa shika ne ba kul'i ba, saboda haka idan shika ne hukuncin sa daban. Mun gane ko? Domin akwai bambanci tsakanin kul'i da shika. Waɗansu malaman suka ce in dai mutum abu ya karɓa a gurin mace ko zobe ne, yace ba ni zoben ki je ki, zan na tuna ki tunda baki san zama ne, ba ni zoben ki je ki je, to sai ta bashi zobe, saboda haka an yi kul'i, ya karɓi zobe a madadin auren sa. Ko kuma bar mun akwatin auren ki tafi abin ki, ko bar mun wannan akuyar ki tafi abin ki, ko bar mun kaza na sake ki. In waɗansu malaman suka ce da zalan ka karɓa abu wannan kul'i ne, saboda ai iwad ne fansa ka karɓa. Waɗansu malaman suka ce sai ka ambata cewa na miki kul'i ko kuma na sake ki. In ka ce na sake ki, to yanzu magana ne akan shika. Shi in shika ne ana kirgashi, amma in kul'i ne ba a kirgashi. Duk da waɗansu malaman kamar malaman mu na mazhabin Malikiya suka ce kul'i din shi ma shika ne. Kenan kaga idan ka saki matarka shika daya, ta dawo ka sake sake ta shika na biyu, ta dawo sai kai mata kul'i, to yanzu ba aure tsakaninku. A wa'inda suka ce kul'in shika ne, sai ta yi wani auren. Shi yasa suka ce wai al-kul'u talqatun ba'inatun, shika kul'i ne wanda yake nisantar da aure. Ma'ana in kai kul'i, to yanzu shika ne, in shika ne yanzu shikan ka ya zama uku kenan. Amma waɗansu malaman suka ce a kul'i ba shika ba ne, kamar yadda za mu ga nasosi a kayan kul'i ba shika ba ne. Saboda haka wannan ba a kirga shi. In ka saki matarka shika biyu sai kai mata kul'i, to yanzu nan da duk ka samu wani abu ka je ka lallabe ta, kuka sake daidaitawa, in an ɗaura muku aure bayan shika biyu, wannan ba za a ce yanzu ai ka sake ta shika uku ba, saboda wancan shikan da fansa aka yi shi. Yanzu sai ran da kuka zo ta kuta haɗa ku sai ka ce na sake ki, to yanzu shine shika uku, shine ba za ta dawo gidanka ba, sai ta yi aure ingantaccen aure, auren ya mutu kana. Kana da dama kuma ka mai da ita. To shi bale yake cewa akan yi kul'i din nan da lafazi wanda yake rufaffen lafazi, shine lafazi na kinaya. A idan har mutum ya shika, to in shika ne yana da damar ya raja'a, amma in ya karɓi wani abu a gunta, to ba a raja'a, ba a dawo da ita, sai dai karkashin sabon daurin aure. Shine Malik yake cewa amma da sharaɗin idan adadin shikan nan bai wuce ba, kamar wato bai kai shika uku ba. In ya kai shika uku, to waɗanda suka kirga shikan nan kul'in nan a cikin shika, to yanzu ba za ta dawo ba. Idan kuma ka saki matarka da shikan da lafazin kul'i, ka karɓi wani abu a gunta amma da lafazin kul'i, ko kuma da lafazin abinda malamai suke cewa al-fasku, ni ba ni dubu ɗari kurin in ɓata aure tsakaninmu da ke, sai ta kawo naira dubu ɗari suka ce shikenan na rusa auren, to suka ce wannan al-fasku ne, ba at-talaqu bane, ba al-khulqu bane, ko kuma ba ni naira dubu ɗari kurin ki fanci kanki ki je abinki, sai ta ce ga dubu ɗari kace shikenan kin fanci kanki. Yanzu wannan sunan sa al-fida, fansa ta fanci kanta. Duk wannan suka ce wannan duk ba shika bane, sai dai abinda aka yi shi da sigar shika kadai. Sannan kuma a lokacin da aka yi wannan, kai miji baka yi shi da niyyar shika ba, in ka yi shi da niyyar shika, to shikenan. Sannan suka ce idan baka yi shi da niyyar shika ba ya zama fasku, to shi kuma bai ya rage adadin shika. In kul'i ne ma bai ya rage adadin shika, in fida ne ma shi ma bai ya rage adadin shika. Ina kamar muna dan fahimtar karatun ko? Malik yake cewa hadisi ya zo daga Abdullah bin Abbas, Allah ya daɗa su, shi ya kafa hujja, shi wannan shine ra'ayinsa cewa kul'i ba shika bane. Ra'ayinsa shine ai Allah cewa at-talaqu marratani, shikan da aka sani wanda in an yi shi ake mai da mata shine shika guda biyu. Sannan sai kuma Allah madaukakin sarki ya sake cewa fala junaha alaihima fi mabtadad bihi, babu laifi ga miji da mata cikin abin da wajen rabuwa, cikin abin da matar ta fanshi kanta a wajen mijin. Kaga ba a ce shika ba, ta fanshi kanta. Sai ya ce to kaga wancan da Allah ya ce at-talaqu marratani, wannan a fili yake, ka saki matarka ka dawo da ita, ka sake ita ka dawo da ita, da za ka dawo da ita na biyu, sai Allah yake cewa wa in talaqaha, idan kuma ya sake sake ta bayan wa'ancan shika biyun,
ko falatihi lahu min ba'dihi sannan bayan ya sike shika biyu sai sake sike ta yanzu to ba za ta halatta ga mijin ba min ba'dihi bayan wannan shika da ya sake yi na uku hatta ta ki hazaujan gairu sai ta aure wani miji kaga kenan yanzu wannan duk ana magana akan menene at-talaqu akan shika ne an yi shika daya an yi na biyu kuma aka sake na uku to yanzu ba za ta dawo gidan mijin ba sai mi sai ta aure wani miji to amma wannan magana na kul'i Allah bai ambaci shika a cikin sa ba yake cewa fala junah alaihima ba laifi ga miji da mata in suka daidaita fi mabtadabihi cikin abin da matar ta fanshi kanta a wajen miji saboda rashin jin dadin zama da shi saboda ya ishe ta to kaga wannan suka ce ba shika bane sannan sai Allah yake cewa fayan talaka ha fala tahilu lahu min ba'du hatta tankiya zaujan gaira wannan ana maganan karin shika sai mallaka yace fa zakara ta talikatain Allah ya ambaci shika biyu sannan sai ya ambaci kul'i sannan sai ya saki ambatan shika kuma to sai suka ce wancan na tsakiyan ba ana nufin shika bane falau kana al-kulu talaqan da Allah ya yana nufin wannan kul'in shika ne da an shikan ya zama nawa kenan can ga biyu ga kul'i nan kuma ga shika daya da an in kul'in nan shika ne da ya zama shika hudu babu shika hudu kuma a musulunci yawa babu shika hudu a musulunci saboda haka a wannan shine abin da malamai suka tafi dangane da al'amarin wato abin da ya shafi kul'i to wannan dai a takaice zamu sare magana akan kul'i don wannan rikicin yana yin faruwa yasa muka ce zamu dan fada da kayan sa ne magana ya halatta mace in ta ga ta kyamace zama da miji ta biya shi ba a cewa dole sai mutun ya zauna da mata in ta ki sai ta biya shi in ba zai sauke mata lami lafiya ba yawa amma kuma idan shi yake cutar ta muna maimaitawa in ya karbi kwandala a gurinta wannan abin da ya ci wuta ya ci yawa baya halatta kana cutar da ita kuma ta fanshi kanta yawa malami suka ce inda zaka ki zama da ita kuma ka karbi wani abagunta sai dai in ita take aikata alfasha in tana fita a gidanka tana yin abubuwa marasa kyau to wannan kan babu laifi ka nemi fansa domin wato ku rabu da ita to shi shika wannan shika ne wanda yake ya shafi a karbi wani abu tsakanin miji da mata a shika to akwai kuma shika wanda kullum miji zai kyamace zama da mace kuma ita ta nema din amma ya sake ta ba tare da ya karbi komai a gurinta ba to wannan shika shi ake ce masa at-talaqu wato hikimarsa wato a hukuncin shi shika malamai sun yi sabani a dangane da dalilan da suke saka ai shika da kuma yanayin halayen da ake yin shika shi shika wani lokacin yakan zama halal miji ya shika matarsa wani lokacin kuma yakan zama makruhi abin kyama ne a wani lokacin yakan zama mustahabi ne ma in kai shikan ma zaka samu lada wani lokacin yakan zama wajibi in baka yi ba ma sai kai zunubi a wani lokacin kuma ya zama haramun a kaga kenan wayannan hukunce guda biyar su suke da alaka da shika ya zama mubahan mustahabban makruhan wajiban da kuma haraman wannan shika yana daukan wayannan fuskoki guda hudu a wani lokacin yakan zama halal ne idan shi miji ya buƙaci ya saki matarsa saboda ya ga halayenta da dabi'arsa da dabi'ata ya saba da nasa ya ga duk abubuwan da yake so koda ma abin da ya shafi kazanta ne ya ga matar mai kazanta ne shi kuma mutum ne mai kyankyani ya ga ba zai iya zama da ita ba ita kazantar dabi'a ce a wurinta domin haka ta taho da shi daga gidansu ba za ta iya canzawa ba shi kuma ya ga ba zai iya jurewa ba kullum ta dafa abinci ba zai iya cin abincinta ba zai iya shiga ɗakin tekwanta akan gadonta ba za ta iya bashi abu ya ci da daɗin rai ba kullum yana kyamar mu'amala da ita to kaga wannan halal ne ya rabu da ita in ya rabu da ita kuma babu wani abu musamman ma idan ya ga in ya ci gaba da zama da ita zai cutar da ita to wannan kan yakan ma iya tsallakawa daga halal din ya koma wato mustahabbi saboda haka in dai ba a samu wani dalili mai karfi wanda zai sa miji ya gyara al'amarin matarsa wanda zai ci gaba da zama da ita ba to ya sake ta wannan shika malamai suka ce wato yana daga cikin shikan da aka halatta sannan wani lokaci yakan zama wato makruhi idan ba bukata haka kullum yace kai ni ban sake ta ta fara tsufa a gidana yaranta sun yi yawa barin sake ta don ya auro budurwa ko kuma ya sake ta kurin ya huta zaka ji wani zai ce kai shi zai dan huta to wannan malamai suka ce makruhi ne saboda shi zama da aure ai sutura ne, sutura ne. To shine mallam yace in dai ana zaune lafiya ba wani matsala, to ba a so ko mutun ya saki matarsa. Waɗansu malamai suka ce ai in ma babu dalili ma shikan haramun ne, ka saki matarka kurin babu wani dalili suka ce wannan haramun ne. Amma dai abinda malamai suka fi karkata wannan shine shika makaruhi, saboda hadisin da manzon Allah yake cewa abgadul halal ila lahi at-talaqu, mafi kyamar halal, mafi wato kyama daga cikin halal a wajen Allah shine wato shikan aure. Halal ne a shikan aure, amma Allah bai san shikan aure. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci shikan aure a matsayin halal a wannan hadisin, duk da cewa Allah yana fushi da shi, amma sai aka ce halal. Saboda me? Saboda ai ana yin shika kuma dan maslaha, dan maslaha yanayin zamantakewa. Na uku, malamai suka ce mustahabbi ne a shikan aure a idan wato zamantakewa tsakanin miji da mata ya zama za a samu cutarwa a bangaren mijin, to yanzu shi mustahabbi ne ya sake ta, ko ma babu cutarwa sai ya zama amma akwai shikak, akwai sabani, sun kasa fahimtar juna, abin da yake so ba shi take so ba, abin da take so ba shi yake so ba, an kasa fahimtar juna, kullun amurka suke kaman shanu sabon fuji. To saboda haka wannan shikan malamai suka ce ai shikan shi yafi, domin zai haifar ma kowa ba zai iya tsayuwa da haƙin da Allah ya dora masa ba, idan ba za ce masa biyayya ba. Akwai wanda yake cewa shi kullun idan matar ta bata masa ne ta sani ran nan bata da abinci, in dai ta bata masa ne to bata da abinci, kaga wannan kuma zalunci ne. Yawwa, domin Allah ya dora maka ciyarwa, in dan wannan ne mace ba za ta fasa bata maka ne ba. Saboda haka kenan kaga a ce kullun zaka cutar da ita, ita kuma idan mata ta tsaya kullun ku ya bata mata ne ba za kuma ta dafa abincin ba, to kaga nan sai kaga duk arasa wato samun lada. Dan manzo Allah cewa kuma a zamantakewa la darara wala dirara, ba a zauna babu cuta babu cutarwa tsakanin miji da mata, ta tsakanin wato al'umma da al'umma. Waɗansu malaman suka ce shikan aure yakan zama wajibi akan miji, wato idan ya zama matar bata tsaye da addini, ka auri mace amma bata sallah, kullun kai ta ki sallah, kai ta ki sallah, ka fita ka je masallaci ka dawo ka zame tana ta shan bacci, ka tashe ta ta ki kai ta ki sallah, to wannan mata bata da wato dalilin da za ta shiga bara zama karkashin aurenka, dolen ka sake ta. Wannan shikan wajibi ne, ba za ka zauna da kafiri ba, dan manzon Allah ya ce alƙawari da yake tsakanin mu da kafirai wato shine sallah, duk wanda ya bar sallah ya kafirsa. To ka auri mata kuma bata san sallah, to kaga ba zai yiwu wato ka ci gaba da zama da ita ba, ko ma da jinkirin sallan ne ba za ce sallah ba, kullum sai a ƙurarren lokaci, kullum sai a ƙurarren lokaci, to ita ma wannan ba mata ce da mutum zai zauna da ita ba. Sannan kayi ka gyara mata a biya gagara, a ko kuma matan da wato bata kiyaye mutunci na aure, za ta fita ba izininka, za ta dawo ba izininka, za ta duk abubuwa da za ta yi wato kamar zaman kanta take, to wannan ma ba mata ce da duk mutum mai neman mutunci zai ci gaba da zama da ita ba. Saboda haka wannan wajibi ne mutum ya sake ta, ko kuma ya zama matarka tana fita fasikanci, to wannan ita ma idan abubuwa labarai suka fara shigowa kunnanka, bata daga cikin matar da zaka yi daka ci gaba da zama da ita. Abu na gaba, aure, shikan aure yakan zama haramu ga wani ga miji, yakan zama haramun ga miji wato idan matarsa tana cikin jinin haila ko jinin haihuwa, nan haramun ne ka sake ta. Shine inda shikan yake zama haramun, haramun ne ka sake ta, amma in tana cikin jinin haila ko tana cikin jinin beki. Saboda hadisin Abdullahi ibn Umar da manzon Allah ya ce raji'aha murhu dai Abdullahi, da sayyidina Umar ya gaya masa cewa Abdullahi ya saki matarsa amma ga halin da take ciki, sai manzon Allah ya ce masa murhu ka umurce shi falyuraji'aha, wato ya mai da ita. In ya mai da ita ta gama wannan jinin ta yi tsarki, ta sake kallon wani jini ta yi tsarki, in ya ga dama ya rike ta, in ya ga dama kuma ya sake ta. Duk da malamai sun ce shikan ya yiwu fa, shikan ya yiwu, amma dai kuma dole mutum zai mai da matar gidansa wato har sai ta yi tsarki kana kuma wato sai a sake ta. To haka ita ma mace, idan mijinta ba mai san addini ba ne, kamar labarin da na bamu na mata da take yayyafa mijinta ruwa da asuba dan ya tashi ya je masallaci, kaga ya kamata ta nemi su rabu. Kuma a nan miji ba zai karbi komai a gunta ba. In tace sai ya sake ta don baya kula da sallah, to yanzu ya karbi kwandalarta a matsayin kul'i, wannan haramun ne, dole ta rabu da shi. Sannan har yanzu shi miji in yayo mutum ila'i, yayo mace ila'i, shi ma ya ci gaba da zama da ita, haramun ne, dole ta nemi ya sake ta. Ila'i shi ne mutum ya rantsuwa ba zai kusanci matarsa ba, ta yi masa wani laifi, sai ya rantsuwa da Allah ba zai sake zama da ita a shimfiɗa ba. To inda aka samu wata hudu, in bai janye akan wannan ba, to matar tasa tasa in ta je wajen alƙali, dole za a tsinke auren. Yadda waɗansu malaman suka ce ana mata hukunci ne daga lokacin da ta kai ƙarar, daga lokacin da za a ce to a kira shi a masa nasiha, in ya je ya koma shikenan, in bai koma ba har aka samu wata hudu, to ta sauko. Saboda haka wannan na daga cikin hali na shika wanda mutum zai iya sake matarsa. Shi shika Allah madaukakin sarki ya halatta shi kamar da muka faɗa a baya da nasi na Alkur'ani, da Allah ya ce at-talaqu maratani, shika biyu aka sani, ka saki matarka kame da ita, ka sake sake ta kame da ita. Ko kuma fadin Ubangiji cikin suratul talaqi, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, idza talaqtumun nisaa, in za ku saki mata, fatalliquhunna liiddatihinna, ku sake su a lokacin wato da za su idda, su ne ma'ana lokacin da suka samu tsarki, kar a saki mace tana cikin jini, a sake ta bayan ta yi tsarki. Kuma tsarkin ma da aka fi so shine bayan ta yi tsarki kuma kafin mijin ya kusance ta, to kai shika. Wannan yana daga cikin shuka da ake cewa shika na sunna, ba shikan ne sunna ba, amma shikan da ake sunna take so a yi shi shine mace ta yi halarta, ta yi tsarki, sannan kuma ka sake ta, baka kusance ta a cikin wannan tsarkin ba. To haka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, innamat talaqu liman akaza bisaki, wanda hukuncin shika yake hannunsa shine miji, shine wanda ya riko da makyankyama, shine wanda talalar mace yake hannunsa, shine yake yin shika. Saboda haka duk wani wanda zai shika ba miji ba, shika bai yayuwa, sai dai wakilin miji da umarnin miji. Ko da wani lokacin za ga waɗansu iyayen suna yin jaruntaka su sake matar ɗansu, idan suka sake matar ɗansu, in ɗan ya jawwaza shikan ya yiwu, in ɗan bai jawwaza ba shikan bai yiwu ba. Mun gane ko? Za ka ga wani lokacin musamman ma iyaye mata sun fi irin wannan jaruntaka, sai su kira ƙaninka, har wani karatu suke da cewa in wanka ne saki matar ba ta shiku ba, amma in ƙaninka ne sake ta, ta saku. Saboda haka sai ta kira ƙaninta ce je ka sake ta, musamman inda ake samun ta tabur tsakanin mace da matar ɗanta, sai ta ce a sake ta. Saboda haka sai kurin shi kuma ƙanin miji sai ya rubuta takarda, yana da lasincin da shi ƙanin miji ne, sai ya rubuta takarda sai ya saki matar mijinsa. To wannan bai yayuwa, wannan karatu ne wanda yake ba a cikin doren shari'a ba. Miji shi yake da iko ya saki matarsa, sai dai wanda malamai suka toge, kamar mutumin da yake balidi ko safihi ko yaro ƙarami wanda ba shi da hankali, ko wanda yake da majanuni taɓuwar hankali, amma taɓuwar hankalin zai iya zama da mata, ko wanda yake da irin wauta wanda take kama da haukan nan, to aka yi masa aure, to hukuncin sake masa mata da raja'ar mata yana ƙarƙashin waliyansa, kamar da hukuncin yi masa aure yake ƙarƙashin waliyansa. Za su iya sake masa matarsa a duk lokacin da suka ga buƙatar yin hakan wato ta taso. Hikima na a fili wato don gani da mas'alan shikan aure, malamai suka ce yana daga cikin mahasin na wannan shari'a, wato kyawawan abubuwan shari'ar musulunci ta zo da shi, da Ubangiji ya halatta a iya shiki aure. Domin wata mata in ta auri miji, idan ta nemi a sake ta, ba a sake ta ba, za ta iya kashe kanta. Ko kuma shi miji in aka ce an hana shi damar ya saki matarsa, zai iya shiga duniya ya bar mu, ya tafi ya bar matar, saboda ya kyamaci kallanta. Sai Allah sai ya halatta a iya rabuwa, idan zaman ba zai yi daɗi ba, wanda wani zai cuci wani, zama ya ki daɗi, to a iya rabuwa. Sai kaga in an rabu, ita wani yana sha'awar zama da ita, ita kuma wata tana sha'awar zama da wannan mijin shi kuma, to kaga kenan sai Allah ya wadata wa kowa wato a cikin falalarsa. Shi sai ya samu wata mata cikin kwanciyar hankali, wanda yake so ita ma ta samu wani miji wato cikin kwanciyar hankali. Shi ya sa ma Allah ya ce fa imsakun bi ma'rufin, in za a rike, a rike da kyautatawa, au tasrihun bi ihsani, ko kuma in za a rabu, a rabu da ihsani. a rabu da ihsani. Waɗansu malaman suka ce ihsanin nan shine ka saki matar da dan alheri, ka sake ta da ɗan kyauta lokacin da karwo takardar shika, in ka sa envelope sai ka dauki, in kana da dan dama-dama albashin ka in ya kai kamar naira 50,000 ko 60,000 sai ka sa mata albashin wata biyu haka a cikin envelope, sai ka nade sai ka bata. Saboda na bai yawa ba, ai ko rabu, ka tuna rabuwar aure fa, ka tuna rabuwar aure, sai ka sa mata albashin ka na wata biyu a cikin envelope din da ka rubuta takardar shika, sai ka ce to gashi ki yi hakuri, wannan kuma ki je ki rika dan sayan omo da clean kina sayarwa a gida kafin ki samu mijin aure. Ai ita ce abin tausayi. Shi yasa Allah ya ce tasrihun bi ihsani, wato sai ka sake ta amma da kyautatawa. Amma in za ka zauna da ita, to ana so ka zauna ita wato bi ma'arufin da kyautatawa, ka kula da haƙinta, ka ba ta sauki abin da Allah ya dora maka na daga haƙinta, ita ma kuma ta sauki abin da Allah ya dora mata na daga wato haƙin mijinta. Wato idan har ya zama a zamantakewar ma'auriya, ya zama wato babu wata maslaha wanda aka hanga a ci gaba da zamantakewar auren, ko kuma ana samun cutuwa ga matar wato in ta ci gaba da zama da mijin, ko kuma ɗayansu yana da mummuniyar ɗabi'a wanda zai cutar da ɗayan, wato ko rashin addini, wato ko kuma wato ɗabi'a na zamantakewa da addinin amma mai mummunan hali ne, mijin marowaci ne, baya so ya taɓa kuɗi, yawwa kullun yana ƙuntatawa matar, in dai abu ya shafi abin da zai taɓa kuɗi wajen gudanar da harkar gida, to sai duniya ta ji, sai makwabta sun ji rikici, sai ya zama zaman babu daɗi, to shikan auren mafita ne. Allah sai ya halatta a yin shikan aure, wato saboda wato dalilin mafita dangane da wannan al'amarin. Dan sau da yawa za ka ga a zamantakewa in dai auren bai rabu ba sai ya yi sanadiyar ɓacin abu da yawa kuma. Amma kuma sau da yawa in auren ya rabu sai kuma daga baya kuma zumunci ya kullu a tsakanin wato gidansu mata da gidan wato miji. Saboda kasantuwar an yi ishara cewa lokaci ya yi, dama na ce sai a yi haƙuri, wannan muhadaran za mu yi ta kwana biyu. Gobe za mu yi insha Allah, domin mu ƙarƙare magana akan abin da ya shafi shika ɗin da kuma hanyoyin shika ɗin da abin da mutum zai gaya wa matarsa ya zama shika da abin da in ya faɗa ba shika ba ne. Ina ga yana da muhimmanci a ce mu kai shi har zuwa ƙarshe ɗin, saboda haka mu yi haƙuri gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora kamar yadda muka tsaya ɗin, abin da muka faɗa daidai, Allah ya karɓa mana ya ba mu lada, abin da muka kuskure Allah ya yafe mana. Akwai muhimman maganganu wanda ya kamata a ce mun iso kansu, to amma dai gaskiya ba mu iso ba, shi yasa za mu nemi su masu gabatar da wannan muhadara su yi haƙuri su ƙara mana gobe ɗin insha Allah ta'ala, don gani da riskar, don mu samu riskar abin da ya kamata mu riska insha Allah, wallahu ta'ala a'lam.